بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا الله سبحانه وتعالى ليساك حتى معاون يمتين ثلاثة شعب يرنكو كوشا شدا شعب شدا قوة سفر هجر المنزو صلى الله عليه وسلم دبو يا للي حدود ثلاثين دعوكو wadda ta yi daidai da ko wunin da ya daidai da 10 ga watan 1 a shekara ta 2012 a lissafin miladiya. A ci gaba da karatunmu na littafin A'lamus Sunnah al-Manshura na Sheikh Hafiz bin Ahmad al-Hakimi. Yau za mu tashi insha Allah a tambaya ta 61 ko ma misalu sifatil af'ali min al-kitab. ما مثال صفات الأفعال؟
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما مثال صفات الأفعال من الكتاب؟ مثل قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء، وقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله الآية، وقوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، وقوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله تعالى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء، وقوله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكاء، وقوله تعالى: إن الله يفعل ما يشاء، وغيرها من الآيات.
معلم ينا تنباء أنا أمبك من تابع أماكن دي قباتا منكرن تابين ديشا في صفوف ذاتي مكاكالي دا مثالي ديني ما أكاو صفوف ذاتي دا السنة ما يمنجي صفوف ذاتي دا القرآني. Yau kuma tambayar da zai ita ce: ma misalu sifatil af'ali min alkitab. Mu koma dai daga alqur'ani din, mu dauko misalai na siffofi, amma siffofin ba na zati ba, siffofi na fi'ili, siffofi na aiki, wanda muka ce su ne wato siffofin da suke da alaka da mashi'a. Allah in ya so yayi wani abu, in ya so kuma ya bar shi. Waɗanda suke na zati kuma su ne waɗanda ba sa rabuwa da zatin Allah subhanahu wa ta'ala, wannan mun maimaita ba sau ɗaya ba. To waɗanne ne ayoyin da za su nuna mana misali akan sifofin fi'ili daga Al-Qur'ani? Yace: mislu qawlihi ta'ala, misalin faɗin Allah maɗaukaki da yake cewa: thumma stawa ila sama'i. Abin kallo a wannan ayar ko dalilin da ya jawo wannan shine wannan lafazi na thumma. ثم استوى لفظ ثم حرفين نأطفي وندكما يدل على الترتيب ينانون ترتيبي سيدا أكي كذا ثم أكي كذا سنة أكي كذا سنة أكي كذا وانن يانون كنن أشي استوائي وانن استوائي لفظ سينا دمأنوني ديوا kuma gurgudan abin da yazo da harafin jarrasa, gurgudan ma'anar da ake bashi. In aka ce istawa ala, ya daidaita akan abu, aka kawo lafazin ala, harafin ala, mun san shi ko, ma'ana ya daidaita bisa. To suka ce wannan bashi da wata ma'ana banda irtafa'a, wato ya daukaka, wastaqarra, ya kuma tabbata, shine ma'ana. Da haka inda yake cewa thumma stawa ala al'arshi, sannan ya daidaita akan al'arshi, wato irtafa'a ala al'arshi, ya daukaka saman al'arshi, kuma istaqarra, ya tabbata. Yaya yake ba mu sani ba, amma haka ya faɗa. Mun gane istiqrari da kuma mai uluwi, yawa ya daukaka saman al'arshi ya kuma daidaita. Amma nan cewa thumma stawa ila sama'i, sannan sai istawa ya daidaita za a ce ila sama'i ko kuma, malamai suka ce shi ma nan din ana nufin haka, amma tunda an ce ila ma'ana aqbala wa qasada, suka ce nan ana nufin ya fuskanci sama kuma wa qasada a nan wurin da yake da ila. Amma mai ala ba shi da wata ma'ana banda istiwa'i bi ma'ana irtafa'a wastaqarra, nan amada ila sama'i. Ya'ti kuma wasu malamai suna cewa duk da haka yana iya daukar ma'anar shi ma istiwa'i ma'ana irtafa'a ila, suka ce nan ila din kuma bi ma'ana ala, duk shi ma zai dauki wannan. Ina fata mun fahimci wannan ma'ana, dai ba rikici. Amma abin da ya kawo wannan magana shine me, kafin wannan lokacin bai istiwa'in ba sannan sai istiwa'i. Wannan ya nuna ashe lafazin istiwa'i siffa ce ba ta zati ba, ta fi'ili ce, shine kawai abin da ake so ka fahimta anan. Bari in ƙara bayani. Allah subhanahu wataala ya gaya mana cewa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh. Allah shine ya halicci sammai da ƙasa sannan ya daidaita akan al-'arsh. Ko kaga tunda yace thumma istawa 'ala al-'arsh ya nuna kenan qabla khalqi as-samawati wal ardi lam yakun mustawiyan 'ala al-'arsh, kafin ya halicci sammai da ƙasa bai daidaita akan al-'arsh ba. Dama yana daga cikin maganganun da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada labarin su wata rana an zo an tambaye shi. Akwai hadisin Imran ibn Husayn da yake cikin sahihain, ya zo wata rana wani ake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ba mu labarin awwal hadha al-amr, farkon wannan lamarin, ina jina taba kawo mana wannan hadisi. Shine sai Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa kana Allah wa lam yakun shay'un qablahu wa kana 'arshuhu 'ala al-ma'i. Allah yana nan da lokacin da babu komai tare kafinsa. Akwai riwayar wa lam yakun shay'un ma'ahu, akwai riwayar wa lam yakun shay'un ghayruhu, amma wadda take sahihiya fiye da waɗancan shine wa lam yakun shay'un qablahu. Yawwa, kana Allah wa lam yakun shay'un qablahu, Allah yana nan a lokacin da babu komai sai shi kafinsa, ma'ana banda shi babu wani abu. Sai kuma yake wa kana arshuhu 'ala al-ma'i, al-arshinsa kuma tana bisa ruwa. Kun ga wannan ne me, ashe al-arshin tana nan sannan sun mastawa 'ala al-arshi, ma'ana al-arshin tana saman ruwa sannan khalaqa as-samawati wal arda kai thumma khalaqa as-samawati wal arda, sannan ya halicci sammai da ƙasa sannan kuma ya daidaita akan al-arshi. Ashe an sami halittar al-arshi, shi yasa suka tattauna akan wannan halit, abun halitta ne aka fara halitta kwata-kwata. Allah ne ya fara halitta a duniya. Gurgudan hadisai da suka zo, abin da ya fi inganta daga maganganun malamai shi ne al-arshi shi ne aka fara halitta kafin a halicci al-qalami. Ai, akwai hadisi ne muka taɓa kawo shi, malamai suna kawo shi na cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce awwala ma khalaqa Allahu al-qalama qala lahu, farkon lokacin da Allah ya halicci al-qalami sai ya ce masa اكتب مقادير الخلائق. هل wasu suke cewa farkon abinda aka halitta da wannan hadisin yana nuna alƙalami aka fara halitta. Wasu malamai suka ce a al-arshi shine farko. Me ye dalili? Suka ce wannan hadisin ana karanta shi ne awwala ma khalaqa, sai zama awwala zarfiyya ce ba mubtada bane. Yawwa, da mubtada ne a ce awwalu ma khalaqa Allahu al-qalamu, sai da farkon abin da aka halitta shi ne alƙalami. To kun ga wannan mubtada da khabar ne. In ko aka ce awwala ma khalaqa, lokacin da Allah ya halicci alƙalami qala lahu, ya ce da shi kaza. In ka karanta hadisin haka, kaga baya nuna cewa alƙalami ya riga al-arshi. Wannan ita ce magana mafi linjaye. Kuma Ibn Taymiyyah an ka karanta littafi, yana da littafi da ya wajen shafi ya kusa 100 akan wannan matsalar. Sunansa abin nan Risalatus Safadiyya, As-Safadiyya mujallad 2 ne, yana nan. In ka karanta hadisin Imran ibn Husayn, shi kadai yayi sharhi yayi raddi ga masu falsafa akan me aka fara halitta. Wannan ba gun tsawaita akan wannan din bane. Dan haka a dunkule abin da muke faɗa anan shine siffar istiwa'i, sifa ce ta Allah nan aka yi ta sama din. Thumma istawa 'ala al-arshi ya nuna me, cewa da lam yakun mustawiyan 'ala al-arshi thumma istawa 'ala al-arshi, shikenan abin da ake so ka fahimta. Mun gane yanzu? Yawwa, sabanin shi yasa nan malamai suke cewa ya kamata a riƙa zuwa ɗaliban ilimi bayani su bambance tsakanin abubuwa biyu. sifofi na Allah guda biyu al-ulu da kuma istiwa'i. Menene al-ulu? Daukaka a sama, kasancewar Allah yana sama. Wannan sifa ce ta fi'ili ko ta zati? Wannan ta zati ce, cewa Allah maɗauki yana sama da zatinsa tun kafin ya halicci sammai da ƙasan, dama a sama yake. Da ya halicci sammai da ƙasan, abin da ya yi shi ne istiwa'i a kan al'arshi. Mun fahimci wannan? Waɗannan abubuwan guda biyu daban-daban suke. Yawwa, amma dama can maganar uluwi yana sama, yana sama. Akwai wasu abubuwan da mutane sukan kasa fahimtar ana cewa Allah yana sama. Ko? Har wani lokacin har akan yi rikici. Dan me za a yi wa Allah bigire, ya an masa makani. Shi kuwa kana wa lam yakun makanu, yana nan tun kafin a yi makani. Dama haka ne. Ai, lafazin makani lafazi ne da malaman ilimin falsafa da ilimin kalam su suka zo da shi daga baya. Allah bai faɗi lafazin makani ba, la nafiyan wala isbatan. Bai tabbatar wa kansa ba, bai kuma kore wa kansa ba. Ina jin mun shafa gani akan wani, akwai wasu lafuzza da ake ce ma me al-alfazul mujmala, mun taɓa zancen su a nan ba sau ɗaya ba. Yawwa, malamai suna cewa akwai lafuzzan da a dunƙule suke ba mu san me ake nufi da su ba, sai idan an tambayi mai su wanda ya fara magana da su, sai a tambaye shi me kake nufi da kaza. Kamar lafazin jiki, wani an tambaye shi me zatin Allah, sai ya ce jikin Allah, sai a ce masa a'a ba haka bane. Lafazin jiki Allah maɗaukaki bai faɗe shi a Qur'ani ba, Annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗe shi a hadisi ba, dangane da Allah. A ce Allah jiki ne ko ba jiki bane, babu la nafiyan ko korewa wala isbatan ko tabbatarwa. Shi yasa malamai sai suka ce irin waɗannan, haka nan al-hayyiz, cewa ya kwashi wani bigire, ko al-makan, yana da wani wuri, duk waɗannan ba su Allah bai ce yana da shi ba, bai kuma ce ba shi da shi ba. Mun fahimci waɗannan? Don haka sai malamai suka ce abin da ya fi zaman lafiya, tunda abin da ya shafi zatin Allah da siffarsa gaibi ne, to kar mu sa hankalinmu a ciki, mu ce ya dace ya zama yana da kaza, bai dace ba ya zama yana da kaza. Sai mu ɗauki iya abin da ya ba mu labari na siffofinsa na zatin da na siffar, sai mu siffanta shi da su. Abin da bai ba mu labari ba kuma mu ce ba mu sani ba. Mun gane? Maimakon mu tabbatar ko kuma mu ce babu. Don haka kar mu ce Allah jiki ne, kar mu ce babu jiki ba ne. Kar mu ce yana da wuri, kar mu ce ba shi da wuri. Mun fahimci wannan ka'idar sosai? Za ka zauna lafiya dangane da Qur'ani da hadisi in ka yarda da irin waɗannan. Za ka ga cewa baka shigar da hankalinka ka siffanta Allah da wani abu wanda ba shi ya ba da labari ba. Yawwa, ina fata an fahimci wannan. Yawwa, to a dunƙule abin da ke faɗa kenan. Allah subhanahu wa ta'ala lam yakun mustawiyan thumma istawa, ashe ya nuna kenan wannan istiwa'i sifa ce ta fi'ili. Mun gane wannan yanzu? Yawwa, me ake nufi da sifar fi'ili? Sifa ce da take da alaka da mashi'ar Allah, ma'ana ganin dama da irada da nufin Allah, in ya so ya yi, in ya so kuma ya bari. Amma duk siffar da ba ta da alaka da wannan, to sifa ce ta zati. Kamar ilimi, mun yi magana akan wani da ji da gani, kaga wannan ba su da alaka da Allah ya ga dama ya ji ko bai ga dama ya ji ba, ko Allah maɗauki a koyaushe mai ji ne mai gani ne. Amma maganan ya daidaita akan al'arshi, tunda da babu al'arshi sai shi kadai Allah ya halicci al'arshi. Kaga ya nuna kenan a ce da kafin ya halicci al'arshi ya yake, ba mu sani ba. Mun fahimci wannan? Wannan kuma duk shi ba mu labari. Mun gane wannan? Yawwa, akwai tambayar da wasu suke yin an zo irin wannan magana, sai to kafin ya halicci al'arshi da a ina yake? Allah maɗaukaki shi ya san yadda yake, shikenan kar mu sa kanmu ciki. Yawwa, ba mu san yadda yake, wannan iya abin da ba mu labari ne. Kuma gaskata maganganunsa da ya faɗa a Ƙur'ani dangane da cewa ya halicci sammai da ƙasa, sannan ya daidaita akan al'arshi, shi muke so mu tabbatar cewa tun da ya faɗi cewa akwai al'arshin kenan, tana nan kafin sammai da ƙasa. Wannan kuma hadithin Imran ibn Husayn zai fassara mana wannan. Sannan da ya halicci sammai, ya halicci ƙasa, istawa alal arshi, sai daidaita akan al'arshi. Wa kana arshuhu alal ma'i, wannan shi ma a cikin Al-Qur'ani yake. Yau al'arshin nasa tana bisa ruwa. Wannan irin ruwa ne? Allah shi ya sani. Duk waɗannan abubuwa na gaibi ne, kar mu sa hankali a ciki. Amma in nassi ya ba mu labari, to ahir kuma mu ƙaryata nassin nan ko mu masa tawili. Wannan shi ne zaman ka lafiya a wannan babi. Ina fatan fahimta. Yawwa, kar ka ce a to wannan irin abu ne za a ce wai ba za a fahimce shi ba. Ai, akwai abin da ya fi ƙarfin ƙwaƙwalwarka,
wannan abun yana ciki ba ya cikin abin da kwakwalwarmu za ta iya dauka ya Allah yake ya yake wajen kafi ya sifofin sa suke ya na zatin suke ya zat ya zatin sa yake ya sifar sa take tunda bamu san wannan ba kar mu kutsa ciki ai na ta ba mu labarin wani da yazo gurin Sheikh Abdullah ibn Mubarak mal Abdullah ibn Mubarak malamin Imam Malik ne mun san Imam Malik yawa to malamin sa Abdullah ibn Mubarak dai daga cikin magabata tabi'ai ko tabi'an tabi'ai yana zuwa wata ran wani bawan Allah ya zo tambaye shi ce gashi kuna ta karanta mana hadisi cewa Allah madauki zai sauka a ƙarshen dare kaza da kaza sai ce kaifa yanzilu sai tambayi malamin ya Allah zai sauko ta yaya shine sai Abdullah ibn Mubarak yace masa me yace kaifa huwa shi Allah ya yake ina tambayar ka sai shiru sai ce ban sani ba sai ce to haka yadda zai zo din ma ba mu sani ba mu haka akwai abin da karka shigar da hankalinka ciki ba zancen ka ce a ai ni komai sai na ga kwakwaf ka ga kwakwaf a harkar ilimin duniya wannan yana da kyau zai amfane mu amma abin da ya shafi Allah madaukaki ba asalin sa ana gina shi ne akan me labarin da Allah ya bamu akan kansa a Qur'ani ko kuma wanda yafi kowa sanin sa a cikin mutane shine manzon sa sallallahu alaihi wasallam in ya bamu a cikin hadisan sa mun ban jona to a takeice dai yanzu al'ulu sifatu ne sifatu zati ko walistiwa sifatu fi'li shikenan mun gama da wannan wa qawlihi da fadin Allah madaukaki da yake cewa hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullah shin suna jiran wani abu ne in ba Allah ya zo musu ba ya tabbata Allah madauki zai zo fi zulalin minal ghamam wal malaikatu ma'ana Allah madaukaki da mala'iku za su zo ranar tashin alkiyama Allah su wanda Allah zai zo domin hisabi yaya zai zo ba mu sani ba amma zai zo tunda ya faɗa mun gane to ace sifatul itiyani ita ake magana anan yawa sunanta al-itiyan al-itiyan shine zuwan Allah Allah madaukaki zai zo to wannan sifar sifa ce ta zati ko ta fi'ili ta fi'ili ce yawa da ace da'iman a cikin itiyani sifar itiyani ba ta rabuwa da zatin sa sai ace sifatu zatin ce amma tunda wannan wani abu ne da zai aikata shi ranar tashin alkiyama a wannan lokacin zai zo wa bayi kuma ya musu hisabi yaya zai zo ba mu sani ba to tunda dai ya faɗa zamu gaskata kuma sai mu ce sifa ce ta fi'ili mai alaka da me da mashi'a mai alaka da mashi'ar Allah tana da alaka mun san mashi'a to a kullum muna faɗa muna fassarawa mai alaka da ganin daman Allah ma'ana da in Allah ya so da kuma in ya nufa in ya nufa ya so ya aikata in ya so kuma ba zai aikata ba wannan shine ma'anar wato sifatu fi'li mun gane wannan ayar ita ma sai ce wa qawlihi ta'ala da fadin Allah madaukaki wa ma qadarullaha haqqo qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamati was samawati matwiyatun bi yaminihi Allah madaukaki yana cewa wa ma qadarullaha haqqo qadrihi basu girmama Allah hakikanin girmama shi ba ma'ana yadda Allah subhanahu wata'ala yake waɗannan mutanen ba su san alƙadarinsa ba ba su san ikonsa da girman ƙarfinsa da girman mulkinsa ba shi yasa suke faɗin abubuwa da dama a kansa ba su sani ba sai kuma yake kawo mana hujja a kan cewa lallai ba mu san Allah ɗin yadda ya kamata ba ba a girmama Allah hakikanin girmansa ba domin shi girmansa shi ne mai wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyama ƙasa baki ɗayanta wannan ƙasa an aka ce ƙasa na nufin wannan duniyar da muke kanta to gaba ɗayanta qabdatuhu damkar Allah ce ma'ana haka Allah subhanahu wa ta'ala zai damke ta la ilaha illallah ma'ana kamar ka dauki shi sa har wasu riwayoyi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa masamawati wal ardu fi yadi llahi illa ka khardalatin fi yadi ahadikum sammai da ƙasa ba komai bace a hannun Allah illa kamar ƙwayar komayya ƙwaya ta komayya kamar ka ce ƙwayar dawa ko gero in ka sa ta a hannunka ya kake ji mai ce ita to haka duniyan nan a hannun Allah subhanahu wataala ashe ba a san girman Allah ba hakikatan mun fahimci wannan shine ma'anar wa ma qadarullaha haqqo qadrihi ba a girmama Allah ba a san girman Allah hakikani yadda yake dama fadin da muke cewa kullun a sallar mu Allahu akbar inna to ai so ake hararo ma'anar guda biyu ce a ciki Allahu akbar min kulli shay'in zatan wa sifatan Allah sama yake yafi komai girma duk abin da kake gani da girma girman nan na zati da kuma girma na ma'ana ai a Hausa akwai girma na ma'ana akwai kuma na zati ko girma na zati ana nufin hajimi in ana zancen size ko dauwa sannan kuma akwai girma na daukaka shi kuma wannan daban to gaba daya waɗannan guda biyu Allah madaukaki shine akbaru min kulli shay'in a zatinsa kuma akbaru min kulli shay'in fi sifatihi mun gane wannan ashe kenan duk abin da kake gani duk girman abu to Allah ya fi shi girma domin Allah madaukaki a ce ya dauki duniya da sammai da ƙasa kamar ka dauki ƙwayar dawaye ko gero a hannunka ai kaga kenan girman zatin Allah ba mu san shi ba mun fahimci wannan yawa da fata mun gane abin da ke nufi sai kuma yace was samawatu matwiyatun bi yaminihi sammai kuma anannade suke a hannunsa na dama mun ga kenan ashe girman na Allah madaukaki ya wuce duk inda kake tsammani duba fa samman nan iya abin da muke gani duniyar nan randa muna bada misali da yadda Allah madauki yasa kasar take haka a shimfide duk inda kaje a shimfide take ba za ka je wani wuri a ce ga mutun ya je karshen duniya kuma ya fada kasa ba ya fada wani wuri can inda ba duniya ba duk inda kaje haka za ta yi a shimfide kamar yadda za ka sami kiyashi ka dora shi akan babban masaki yayi ta yawansa kuma yana zagayawa yana dawowa kuma haka muke to a wannan ma'ana saboda kankantar mu idan ka kwatanta da girman duniyar da kankantar ita duniyar in ka kwatanta da girman Allah subhanahu wataala wanda ba mu san yadda yake ba abin wato ya wuce da zaka sawara ko kowa sai ta tunani kawai to mu bashi iya haka kai imani da nafsi ka saurara kar ka kutsa da hankalinka sai ka fada wani kurin da bai kamata ka shiga ba mun gane to sai ce wa samawati matwiyatun bi yamini nan wace sifa ake so a nuna mana yawa qabdatuhu me yasa aka sata a cikin sifatu alfi'il ba sifatu dhati ba yawa saboda an ce qabdatuhu sai aka ce yawmal qiyama ranar tashin alqiyama kaga ranar tashin alqiyama ba koyo shike nan a dawama a zatin sa ba amma ranar tashin alqiyama haka zai zo da kasar gaba ɗaya da muke kai akan tafi akwai hadisin abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu wata rana wani malamin yahudawa ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun san annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a madina da yahudawa da bisa yarjejeniya da tattaunawa da komai to a wani lokaci sukan zo su tambaye shi wani abu kuma har sukan ji irin abubuwan da aka rubuta a littafansu da suke karantawa shine annabi sallallahu alaihi wasallam sai wannan mutum yake tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam akan wannan wata aya a Qur'ani ko kuma kai wani abu da yake da alaka da girman Allah subhanahu wataala wannan wa ma qadarullahi haqqa qadarihi sai yake cewa abin da ya sani shine ranar tashin alqiyama Allah subhanahu wataala zai sa sammai da ƙasa sama wato akan isbu akan abin nan yatsa guda daya akan yatsa haka yake kira was samawati ala asba wal ardi ala isba ƙasa ma akan yatsa daya shine annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen hadisin abdullahi ibn mas'ud yake cewa fa dhahika annabi sallallahu alaihi wasallam ta'ajjuban wa tasdiqan lil habr annabi sallallahu alaihi wasallam har yayi dariya dan yadda zancen ya bashi sha'awa kuma don ya gaskata wannan abin da wannan malamin yahudawan ya faɗa ma'ana abin da yake a cikin littafin nan nasu annabi sallallahu alaihi wasallam sai gaskata shi yace wa haka ne mun fahimci abin wannan hadisin yana cikin hadisan da malamai suke kafa dalili da shi akan tabbatarwa Allah madaukaki hannun nasa a tabbatar da kuma a ce akwai isba ya tsu tunda ya zo nassi ne daga bakin manzo a yaddar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi akan wannan abu kamar yadda wannan mutumin ya faɗa mun fahimci abin yawa ba a inkari illa fa zai yago wani lokacin ka san aka faɗi wani sai mutum ya ji wani kamar ya kyamace ya ce Allah yana da kaza so nake in cire mana wannan abu kar ka kyamace duk abin da nafsi ya faɗa ba ka fi mai nafsin lafazi da balaga da fasahar iya faɗin abin da ya dace ba kada ka bari a ce kana kyamar ka ce Allah yana da kaza ba ruwanka in ya ce to ka yadda in bai ce ba kai kwakwale-kwakwale da hankalinka ka sa masa wannan shine matsala mun fahimci abu yawa amma in dai ya zo a nafsi to ka yadda da wannan nafsin kawai ka ce amma fa ban san yadda na Allah yake ba shikenan kar ka kwatanta da irin naka mun fahimci abu an gamsu koko dai akwai rikici wannan abin zaka ganshi a littafan malamai da yawa a babin aqida ana ta nana ta ana ta magana saboda rikice-rikicen da aka yi akan wani abu suna da yawa in ka karanta rubutun malamai a baya saboda kasancewar an samu waɗanda suka karanta wasu abubuwan saɓanin wannan suka ginu a kansu a lokacin da malamai suka zo suna bayyana wa gurgurdan Qur'ani da suna suka ji ana ta rikici sai ce a kaga wancan malamin ba na Allah bane ya yi wa Allah makani ya ce Allah yana da gaba yana da kaza yana da kaza to sai kuma ma har a faɗi abin da bai faɗi irin sharrin da aka yi wa Ibn Taymiyyah ta ranar Asham aka samu wani muna jin wani Ibn Battuta ko wasu malamai suna faɗa cewa akwai wani Ibn Battuta ar-Rahal mai yawan tafiya rahala ne ma'ana matafiyi ne yana yawan tafiya gari gari ya je dawo to shi ne yake ya zo ya rubuta a littafinsa cewa wata rana ya je garin da Ibn Taymiyyah yake zaune ya same shi yana darasi a masallaci akan munbari wai yana kwatanta istiwa'in Allah wasu yace Allah yana zama akan al'arshi kamar zaman nan nawa akan wannan ake ta dangana yanzu har yanzu akwai masu karanta wannan su zagi Ibn Taymiyyah sai Ibn Taymiyyah ya kwatanta Allah da siffa irin ta sa to wannan asali maganar ƙarya ce Ibn Battuta bai je inda wannan garin ba ma sai bayan rasul Ibn Taymiyyah haka ba su haɗi ma baballanta na a ce ya ganshi da wani abu to waɗanda suka san tarihin su za su gaya maka wannan kuma sannan Ibn Taymiyyah duk littafansa babban abin da yake nafi yake korewa shine irin waɗannan maganganun a sawa Allah wata sura ko jiki a kwatanta shi da wani abu ya hana wannan ya kawo nassoshi daga Qur'ani da hadisai da suke hana wannan babban abin da ake jin zafinsa a kai shine abin da Allah ya faɗa ya ce eh haka yake da Allah ya ce kuma Allah ya fi mu fahimtar abin da ya cancanta mu dangana masa yanzu wannan laifi ne ko ba laifi bane ba laifi bane yawa tunda dai Allah ya faɗa a Qur'ani ba za ka zo ka ce kai anya ko a ce Allah yana da hannu to an Allah yace yana da hannu shi kuma shi ne Allah kai kuma baka yi ne Allah ne kuma baka ga Allah nan me ne naka na ƙaryata maganar Allah kuma da ya bada labari akan Allah aka ga maganar bata taso ba ya kamata ka gaskata kawai abinda aka ce maka shi ne duk abinda muke karanta a Qur'ani ko a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na gane da wannan irin sufofin to mu ce na Allah daban in mun ji sunan yayi kama da irin namu kenan an ce hannu an ce yatsa sai ka ce a to ana nufin hannu irin namu yatsa irin namu sai ka ce a hannu irin na Allah yatsa irin na Allah yadda Allah ya faɗa yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kamar yadda kana da ji Allah yana da ji kana gani Allah yana gani kuma in an tambaye ka ganin ka irin na Allah ne kowa zai ce maka a ko kowa ka tambaye shi ganin sa irin na Allah ne zai ce a ganin Allah daban jin Allah daban to haka nan irin waɗannan sufofin su ma sai ka faɗe su yadda Allah ya faɗa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kar ka ƙaryata su wannan shine zaman lafiya yawa to anan yawmul qiyama ita ce ta nuna mana maganar damƙadin cewa sifa ce ta fi'ili ba sifa ta zati ba yawa haka nan kuma matuwiyatun bi yaminihi wannan matuwiyatun shi ma yana da alaka da yawmul qiyama yace wa qawlihi ta'ala ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya menene ya hana ka Allah ne yake gaya wa shaydan yake tambayar iblis ma mana'aka me ya hana ka an tasjuda kayi sujada lima khalaqtu bi yadayya kayi sujada ga abin da na halicce shi da hannaye na biyu kun ga cewa bi yadayya matsalar mutum bai iya larabci ba kenan in an bai san bambancin yadda yadayyan ba sai an fassara ma ko an ce yadda guda ɗaya kenan to yadayya ana nufin guda biyu tunda Allah ya ce guda biyu ashe kenan yana nufin yadda hannu ne na haƙiƙa amma ba irin namu ba irin nasa shi ya sanya da nasa yake mun gane wannan yawa to amma nan tambayar ita ce wannan ayar mun karanta ta a baya a siffar zati ko siffofin zati don hannu siffa ce ta zati ba siffa ce ta fi'ili ba to me yasa aka kawo ta a cikin siffar fi'ili a nan siffatun me al-khalq na yawa siffar khalq ne ana magana ne akan siffar halitta yawa domin Allah maɗaukaki kaga halittar da yawa annabi adam ai ba tumfil azal bane sai dai halitti sammai ya halitti ƙasa sai kuma ya halitti annabi adam ya kera shi daga ƙasa daga yunɓu na ƙasa ɓangaren duniya ya halicce shi kuma sai ya kira ya ce bi yadayya da hannuna guda biyu kaga wannan ya nuna sifatun khalqin ake faɗa mun gane sosai yawa
tayyib
Allah sa ana fahimtar ne yace wa qawlihi ta'ala da fadin Allah madauki da yake cewa wa katabna lahu fil alwahi kuma muka rubuta masa a cikin alluna min kulli shay'in na kowanne abu wa ake magana annabi Musa ko annabi Musa alaihi salatu wassalam Allah na ba mu labari akan ta cewa ya rubuta masa at-taura da alwahi yawa fil alwahi a cikin alluna at-taura haka dama Allah madauki ya saukar da ita sabanin alqur'ani alqur'ani ya sauka ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam munajjaman me munajjaman yanki yanki yawa a sako wata aya yau sura guda gobe wata sura wata ran wata aya wata ran kuma wasu ayoyi adadi mai yawa sai a dauke su a sa a wata sura da Allah madauki haka ya tsara ya zaba kamar yadda alqur'ani yake din a hannunmu yanzu to akan tsawon shekara nawa 23 wato rayuwar annabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma at-taura Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da ita ne jumlatan wahidatan lokaci guda haka aka rubuta ta akan alluna kuma shi ma ya tabbata cewa Allah madaukaki ya fada shi ya rubuta ta da hannunsa kamar yadda yazo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam at-taura Allah ne rubuta ta da hannunsa ya biyo annabi Musa a cikin allo mun gane wannan yawa shi ma ya aka yi wannan ba mu sani ba amma Allah ya ba mu labarin cewa ya kira annabi Musa turu saina kuma ya bashi wannan alluna akwai at-taura a cikin su mun gane wannan yawa to nan da yake cewa wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay'in sifar mai ake magana a nan kitaba yawa Allah madaukaki ya rubuta yawa kun ga wannan nassi ne dangane da cewa Allah ne ya rubuta at-taura ko dangane da cewa kuma da hannayensa guda biyu shi kuma a hadisi ya tabbata kataba Allahu bi yadihi mun gane wannan amma cewa alkitaba din ita kadai ba tare da cewa bi yadihi ba nassin qur'ani ne muna fahimtar abin sosai yau dan ka gane wannan karka ce wanda gaba daya qur'ani ko kuma wannan hadisi yau yace fil alwahi min kulli shay'in yace mun rubuta masa kowanne abu wannan nuna cewa shari'ar annabi Musa alaihi salatu wasallam ita ma shamila ce shari'a ce mai fadi an fadi abubuwa da hukunce ko wanda take hannun yahudi yanzu duk da sun gurbata ta in ka duba za ka ga shari'o'i ne da yawa a ciki shi yasa da suka tashi sharhinta suka yi sharhi rubuce-rubuce da yawa kamar littafin su da ake cewa talmud wanda suka yi sharhin wannan abun a ciki mujalladi 17 yanzu sun mai da shi ma 30 za ka ga cewa kasashe zuwa suka yi kashi zuwa kashi 6 kuma kowanne babi ne na fiqihu akwai babin aure akwai babin jinayat abinda ya shafi abinda za a yi a kotu mutum ya je wani ciwo ga yadda za a yi waɗannan abubuwa harkar aure harkar mai duk suna nan a ciki da harkar kasuwanci duk harkar fiqihu wannan nuna kenan a shari'ar annabi Musa mai fadi ce kamar shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai kuma an shafe ta daga zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato bai halatta wani ya aiki da wani littafi banda alqur'ani yace wa qawlihi ta'ala da fadin Allah madauki yace falam ma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkan yayin da Allah madauki ya bayyana wato ubangijin annabi Musa ya bayyana lil jabal ga wannan dutse ja'alahu dakkan sai Allah ya sa shi nikakke ma'ana sai dutsen ya nike baki daya wannan mai magana akan sa makon da ya gabata ko a sifar kalam a lokacin muka yi magana amma nan wace sifa ake so a gaya mana yawa sifatu tajalli at-tajalli shi ne sunan sifa din yawa tajalla kuma fi'ili madhi yawa yatajalla shi ne fi'ili mubari to Allah madauki ya bayyana ya bayyana ba mu sani ba amma siffar cewa ya bayyana wani abu na hasken zatinsa ga wannan dutse har dutsen ya kasa iya hakuri sai da ya ruguje gaba daya saboda ba zai iya daukar a ce ya kalli Allah subhanahu wataala ba wannan kuma sakamakon menene lokacin da annabi Musa ya roki ubangiji yace rabbi arini anzur ilaika ya Allah nuna mini in ganka mana shine Allah madauke ba annabi Musa amsa yace lan tarani ba za ka gani ba walakin anzur ila aljabal amma ka duba wannan dutsen na tsuri saina fa in istaqarra makanahu in ya tabbata ya tsaya a inda yake fa sawfa tarani to za ka gani shine sai aka yi wannan kuma falamma tajalla rabbuhu liljabal ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqan annabi Musa shi kuma ya fadi nan asume dan ya nuna mana tabbacin cewa a duniyan nan babu dan adam da idansa guda biyu da suke da karfin da za su iya kallon zatin Allah subhanahu wa ta'ala babu shi yasa wagana tabbatacciya ita ce duk duniya babu wani annabi da yaga Allah subhanahu wataala da zatin sa babu da wannan idan guda biyu a ina ji mun taba zancen nan akwai maganganu da malamai suka yi akan shin annabi sallallahu alaihi wasallam yaga Allah ko bai ga Allah ba akwai ruwayoyi da suka zo daga sahabbai suka saba akai ibnu abbas musamman da aisha radiyallahu anha aisha tace duk mutumin da ya gaya maka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yaga Allah to ya kirkiri ƙarya dangana wa annabi sallallahu alaihi wasallam inji aisha radiyallahu anha ibnu abbas kuma aka ruwaito gare shi cewa ra'a muhammadur rabbahu shi kuma ibnu abbas yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yaga ubangijinsa kun ga za ku ce an yi sabani ko al-imam ahmad bin hanbal yayi tawfiki yasa abin ma'ana sabanin ibnu hanbal ya kore shi yace domin riwayar sahihiya da aka ruwaito daga ibnu abbas ita ce wadda take cikin sahihi muslim cewa ra'a muhammadun rabbahu bi fu'adihi aw ta riwayan bi qalbihi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yaga ubangijinsa da zuci ya ganshi yawa wannan riwaya ita kuma ta tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yaga ubangijinsa a zuci amma da ido a nan duniya bai ganshi ba mun gane wannan wannan kuma ita ce magana ingantacciya to mun yi magana gani akan tauhidi ko wa qawlihi ta'ala da fadin Allah madaukaki inna Allah yaf'alu ma yasha Allah madaukaki yana aikata abin da yaso yaf'alu ma yasha'u Allah yana aikata abin da yaso wannan kun ga ita ma sifa ce ta me ta fi'ili yawa Allah yana aikata duk abin da yaso kuma kun ga tunda ya shi yasa ya kawo lafazin yaf'alu yana aikata domin dama muna zancen sifofi ne na fi'ili wannan suna nan da yawa a cikin alqur'ani a duk inda aka ce Allah madaukaki yayi kaza ka iya dangana cewa Allah subhanahu wataala ya sifanta da sifa kaza sai dai idan la tadullu ala al-kamal al-mutlaq wannan shi kuma mun yi zancen sa ba a samu Allah wani suna ko wata sifa sai abin da yazo a nassi yawa amma akwai abubuwan da yake yukhbaru biha anillahi tabaraka wa ta'ala wanda ake cewa babul ikhbar ina duk mun yi zancen nan wani lokaci cewa akwai babul asma'i akwai babu as-sifati akwai kuma babul ikhbari babu al-ikhbari awsa'u min babi al-asma'i was-sifati wa babu as-sifati awsa'u min babi al-asma'i suna cewa wannan abubuwan duk abin da yake suna ka sa mishi suna ka ce wannan Allah ne in Allah bai sa wa kansa suna kaza ba karka bashi suna kaza haka nan sifofin Allah subhanahu wataala za a iya istiqaqin siffa daga suna amma ba istiqaqin suna daga siffa mun gane yawa shi yasa siffa ta zama tafi fadi akan suna sannan akwai kuma ba da labari akan Allah madaukaki da abin da yake ba suna bane ba siffa bane kamar al-mawjud Allah yana nan kun ga wannan ko babu wani suna a cikin alqur'ani sunansa al-mawjud da sunan da zaka iya cewa wannan suna ne na Allah al-mawjud ko yawa amma kuma mun san Allah din yana nan to sai kace min babin ikhbari anillahi ta'ala shine al-wujud yawa amma ba sifa ba tunda bai zo na san a sifa ba bai zo na san a babin suna ba to ku hakuri da wannan wata ran ayi maganar yadda za a fahimce ta musamman dai ga daliban ilimi sai tambaya ta 62 mu ji na hadisai da zamu iya gama su duka yau ba matsala ko na'am
ما مثال صفات الأفعال من السنة مثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث الشفاعة فيأتيهم الله في سورة فيأتيهم الله في سورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا ونعني بصفة الفعل هنا الإتيان لا الصورة فافهم وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك وقوله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب بيده على نفسه أن رحمتي تغلب غضبي نعم إن رحمتي تغلب غضبي وفي حديث اهتجاج آدم وموسى قال آدم يا موسى
استفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده فكلامه تعالى ويده صفتا ذات وتكلمه صفة ذات وفعل معا وخطه التوراة صفة فعل وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل وغيرها كثير
wannan kuma yanzu zai mana magana akan sifofi na fi'ili daga sunna mun ji sifofin fi'ili daga alqur'ani ko bari mu sauri mu kai ga karshen su insha Allah yace mithlu qawlihi sallallahu alaihi wa sallam misalin fadin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa yanzilu rabbuna kulla laylatin ila sama'id dunya ubangiji mu yana sauka a kowanne dare zuwa daidai saman nan ta duniya ma'ana sama mafi kasa yawa kamar sama ta daya kenan hina yabqa thuluthul layl al-akhir a lokacin da sulusin dare na ƙarshe shi kadai ya rage ma'ana lokacin da sulusin dare na farko ya tafi na biyu ma ya tafi to a sulusin dare na uku kaga yanzu in muka kasa dare kashi uku nawa magriba take shiga shida da dan kadan ko kusa da kwata haka yawa subahi kuma shida da 25 ne ina jin ko kusa da haka yawa to kaga idan ka kasa wannan awoyi nawa kenan awoyi 12 in ka kasa shi uku kaga kana da awa hudu to lokacin da awa takwas na farko suka wuce karfe nawa kenan wajen biyu kenan ko yawa kafin lokacin da za a yawa in kasa kashi hudu za a kashi uku kaga wajen daya da wani abu to a lokacin nan sulusi na karshe shi kuma ya fara daga daya da wani abu zuwa lokacin da ba daya ba kai ko biyun ne yawa shine lokacin da za a sami wato wadancan awa hudu na farko zuwa biyar da wani abu to wannan lokacin Allah subhanahu wa ta'ala yana sauka nan kasancewar hadisin abin da yake so ya magana kawai akai shine abin da ya shafi siffar sauka din shi yasa bai cika mana hadisin ba rahama ce a cikin wannan hadisin da Allah mutunci ke nuna mana rahamarsa yana saukowa ne saboda tausayin da yake mana ina mai neman gafara a gafarta masa ina mai neman roƙi wani abu na alheri ai masa ina mai neman mai istighfari a gafarta masa ina mai kaza a bashi a lokacin ku duba ku ga rahamar Allah shi da kansa fa yake neman mu ina mai kaza a bashi hukumu mun lokacin muke share bacci mu ko da kuma kamata ya ce a lokacin muna da alaka da Allah a wannan lokaci mu tashi muna nafilin dare yadda zamu dace da zuwan ubangiji mu subhanahu wataala kuma in an zo maganar siffofi sai mu koma abinda Abdullahi ibn Mubarak yake in an ce ya yake sauka sai mu ce bamu sani ba kamar yadda bamu san yadda zatin sa yake ba yawa muna fahimta ko yawa wanda aka ce maka girman sa zai dauki duniyar a hannu kuma aka ce maka zuwa ai kaga ba ka iya sawara yadda zai zo ba ko ba haka ba wani abu ne da zai shi ya san yadda wannan zuwa na sa yake shikenan ba ruwa mu da kutsawa a ciki amma cewa zai zo to lalle zai zo amma nan ka'ida ce sananniya Allah subhanahu wa ta'ala mubayinun lil alam wato daban yake an ce mubayin ana nufin Allah madaukaki daban wannan duniyar daban ba a cikin wannan duniyar yake ba ballantana wani ya ce shi ma zai zama shi wata rana wani ma ya ce zai zama shi wata rana babu yawa Allah madaukaki ya fi karfin wannan irin abu Allah kiyaye yawa to mu gama mu kyale wannan zance وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة حكنا فإن الله النبي صلى الله عليه وسلم أشهد حديث الشفاعة حديث أن الشفاعة الكبرى وأن متى نذا صدوق النبى والنبي آدم إبراهيم نوح سنن إبراهيم سنن موسى عيسى سنن كبرى صدوق النبي محمد صلى الله عليه وسلم أزوج لجوء بنجدي ينك هكنتي أي حسابي تأتين أن حديث دوجو أقوي فيأتيهم الله في سورته sai ubangiji Allah subhanahu wataala ya zo wa mutane fi suratihi allati ya'rifuna a surar da su suka sani fa yaqulu sai ya ce ana rabbukum nine ubangijin ku fa yaquluna anta rabbuna sai su ce kai ne ubangijin mu wani hadisin yana da tsawo a ciki kafin wannan lokacin ko kafin fadar wannan magana akwai inda wasu ko al'amana Allah madaukaki zai suranta wasu abubuwa daban su zo wa mutane su ce su ne ubangiji su ce a ba kai ne ubangijin mu ba mu yadda ba kai ne ubangijin mu ba har sai Allah san ta Allah ya zo musu da yadda ya so bayin Allah su ganshi sannan kuma sai yace eh ni ne ubangijinku to wannan abinda shine malamin sai yake cewa wa na'ani bi sifatil fi'li huna abinda muke nufi da siffar fi'li anan shine al-ityan shine siffar ityan zuwan Allah din cewa Allah ba mun karanta alqur'ani ba hal yanzuruna illa an yatihum Allah to ga tafsirin sa a cikin hadisi shine wannan hadisi din cewa Allah madauki ran tashin alqiyama zai zo domin yanke hisabi yace las surata ba ma nufin sura lafazin sura ba shi yake nufi ba mun gane wannan yawa didda yace shi yasa yace fafham ka fahimta kai mai karatu karka je ka ce surar Allah mun gane wannan yo yana nan yana zancan wato magana ne akan ityani didda cewa akwai hadisin Bukhari da Muslim shi kansa wanda akwai lafazin surar amma abinda yake nufi isbati wujudi sura min haythu hiya sura ba kaifiya ba banda kaifiya kawai cewa Allah madaukaki yana da haƙiƙa kamar da muke cewa Allah haƙiƙanin zatin Allah yawa yadda muke cewa yana da zati to yana sura irin tasa shi ya san yadda take ba mu sani ba mun gane wannan to amma anan abin da yake so ya faɗa shi ne maganar itiyani fa ya'tihimullahu Allah ya zo musu shi ba mun gane wannan yace wa qawlihi sallallahu alaihi wa sallama inna Allah yaqbidu yawmal qiyamati al-ardha lana tashin al-qiyama Allah zai damki kasa baki dayanta wata kunu samawati bi yaminihi sammai ma ta zama a hannunsa thumma yaqulu sannan yace aynal maliku a yace kai anal maliku ni ne sarki yawa yace ni ne sarki har a ranar karshen hadisin shine zai tambaye aina mulukud dunya ina sarakunan duniya a lokacin nan abinda Allah madauki zai tabbata zai fada kenan kuma ya zama babu amsa sai zama Allah subhanahu wataala shi kadai shine sarki mamallakin komai da komai da kuma kowa dan tashi alkiyama zai tabbatar da wannan kunga wannan shi kuma ya nuna mana ne wancan hadisin na wa ma qadar aya kai wa ma qadarullah haqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawm alqiyamati was samawati matwiyatun bi yaminihi to shi ma ga tafsirin sa a hadisi mun fahimci abu yawa cewa Allah zai damki sammai zai damki kasa da kuma sammai wato a hannunsa dana tashin alqiyama Allah kuma shi yasan yadda abin zai kasance yace wa qawlihi sallallahu alaihi wasallama da fadin Allah madauki lamma khalaqa Allahu alkhalqa yayin da Allah madauki ya halicci halittu kataba bi yadihi ala nafsihi ya rubuta da hannunsa akan kansa shi me yasa yace inna rahmati taghlibu ghadabi bai ce annaba saboda nan kataba ala nafsihi ana nufin rantsuwa ne yau kaman ya rantsi ne ya rubuta ya wajabta wa kansa shi ya dora kansa Allah madaki babu mai dora masa wani abu sai dai shi ya dora ma kansa ma'ana saboda shi ba ya saba alƙawari in yace kataba ala nafsihi ai aujaba ala nafsihi shi ya wajabta wa kansa me ya wajabta wa kansa inna rahmati taghlibu ghadabi wani bawan Allah daga cikin malamai yana cewa babu hadisi daga cikin hadisin da ke sawa mutum wato samun fata mai kyau dangane da Allah irin wannan hadisi domin Allah madauki ya yanke hukunci cewa inna rahmati taghlibu ghadabi cewa rahmata ta rinjaye fushina inji Allah ma'ana duk yadda Allah madauki ya fushi to rahmarsa ta fi karfin wannan fushin nasa ma'ana inda kwatantawa za a yi fadin rahmarsa ta fi karfin fadin fushinsa kamar ka ce fushinsa kaɗan ne rahamarsa kuma mai yawa in ya fushi da ku saboda laifuka da kuke yi to kuma in kuka risina kuka koma gare shi kuka roƙe shi kuka yi kuka Allah madauki shi kuma sai ya ji kanku sai ya muku rahama baki da kuga ashe haƙiƙa Allah subhanahu wataala tausayin mu yake kuma mai rahama ne Allah ya ƙara mana rahamarsa yace wa fi hadisi ihtijaji Adam wa Musa a cikin wani hadisi ne shi kuma nan zamu ji akai jayayya ko tattaunawa tsakanin annabi Musa da annabi Adam wani zai ce to ya akai haka tunda annabi Adam ne ya kare ya mutu tun kafin ayi annabi Nuhu tun kafin ayi Ibrahim ayi zurriyar banu Isra'il ayi annabi Ishaq Ishaq ya haifi Yaqubu Yaqubu ya haifi ƴaƴan nan 12 har su tafi Misra a cikin su karni karni har a samu annabi Musa a cikin dangin Imrana abinan kai dangin Yaqub yawa domin mahaifinsa shine Imran kun ga tun kafin wannan lokaci annabi Adam ya rasu wani zai ci to ya akai wannan abu to wannan hadisi shi ma na cikin hadisai na abinda Allah madauki ko Annabi sallallahu alaihi wasallam ke ba mu labari dangane da rayuwa ta barzakhu. Me yake rayuwar barzakhu? Rayuwar da ake bayan duniya kafin tashin kiyama. Yawwa, to duk abinda ake ko a barzakhu ba irin sa dai da rayuwar duniya ba. Don haka ba abu ne da zaka ce sai ka kwakwalo hankalinka ya yadda ba. Magana ce ta kamar da Allah madauki ba mu labarin yayi Isra'i da mi'raji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A cikin wannan hadisin ba an ga mana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hadi da annabawa ba ta? A tamma ta daya hadi da wani annabi ta biyu ma haka ko ne har zuwa ta bakwai ya hadi da annabawa. To irin ta ce wannan abu ya faru. Me ya faru? Ga hadisin na rubuto shi a kammale saboda can din ba a cike yake ba. Dan mu ji shi. Umar ibn Khattabi ya arwato wannan hadisi da gunsa. Haka nan akwai riwayan Abu Huraira radiyallahu anhu cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce qala Musa alayhi salam wata rana Annabi Musa yana sai yake cewa ya rabbi ya ubangiji abuna adam alladhi akhrajana wa nafsuhu min aljannati yace kai aina adam ina adam ina annabi adam yake wannan baban namu da ya fidda mu kuma ya fidda kansa daga aljanna ai mun san kisan annabi adam yadda akai suna aljanna shi da matarsa Hawwa aka ce kar su ci bishiyan nan suka ci kuma suka Allah madauki ya koro su suka dawo duniya bayan suna cikin aljanna wannan ita ma akwai maganganu da yawa a tsakanin malamai wacce aljanna ce aljanna jannatul khuldi ce magana sahihi ita ce aljanna ce yawa wasu sai ce a to ai Allah ya ce an shiga ba a fita wannan magana ce ta kokarin kwatanta hankali da ayoyi yawa Allah ne ba mu labarin wancan kuma shi ba mu labarin wannan yawa cewa annabi adam alaihi salatu wasalam da suka yi wannan abu Allah subhanahu wa ta'ala ya fidda su su dawo duniya sai sun yi aiki ma su ci abinci bayan kwatan ga dadi nan to wannan abun shine annabi Musa wata ran sai yake cewa wayya aka yi ne ma aka fito da mu daga duniyar nan ai annabi adam shi ya mana wannan sababin sai tambayi Allah yace ya Allah ya aka yi ne wannan abu annabi adam yayi mana haka fa qala lahu sai Allah madauki ce masa bari a nuna maka shine Allah madauki ya nuna masa annabi Adam aka dauko annabi Musa aka hada su da annabi Adam su tattauna kamar Allah ya ce je ka tambaye shi da kanka yawa to shine ya tambaye shi wannan hadisi sahihi ne Bukhari da Muslim da su rawaito shi yawa fa qala lahu sai ya ce da shi anta abuna adam kai ne baban mu adamu qala na'am sai yi ni ne qala sai ya ce talladhi khalaqaka Allah bi yadihi wa nafakha fika min ruhihi وعلمك الاسماء كلها وامر ملائكته فسجد لك يتي كاينه وندا الله سبحانه وتعالى يحلتيك ده هنسا كما سنن يغوسا مكا وني ابو نروحينسا واتو نروحين ده يحلتا دان احلتيك ده شي كما سنن يا علمانتر ده كاي سونايين ابوبوا دينن كما يا عمرتي ملائكو في مكا سجدا قال نعم sai ce yi bin ni ne ba wani bane kala sun sai annabi Musa ya ce masa fa ma hamalaka ala an akhrajtana wa nafsaka min aljannati to me yasa ka fidda mu da kanka ka fidda mu daga gidan aljanna bayan ku muna cikin aljanna qala lahu adam sai annabi adam ya ce man anta kai din kuma waye to قال سيتي انا موسى سيتي نيني موسى قال سي النبي ادم يتي انت نبي بني اسرائيل كاين النبي بني اسرائيل وانا ينون الله مدكي انا با انباوا رايور سو تبرزكو لبارين ابين دكي غدانا الدنيا تندا يا باش لبارين ان ايكو النبي موسى زوا بني اسرائيل من غاني يوا سيتي كاين النبي بني اسرائيل الذي كلمك الله من وراء حجاب wanda Allah yayi magana da kai ta bayan hijabi ai annabi sallallahu alaihi wasallam annabi Musa Allah yayi magana da shi ko yawa kallama Allah Musa takliman yawa laysa bainaka ko lam yaj'al bainaka wa bainahu rasulan min khalqihi wanda bai kuma sanya wani manzo tsakanin ka da shi ba a wata riwayar istafaka bi risalatihi wa bi kalamihi ya zabe ka da manzanci kuma da magana yayi maka magana ba tare da wato wani manzo ko mala'ika an turo shi yayi maka magana ba cewa Allah madauki yayi magana da kai mushafahatan qala na'am annabi Musa sai yace eh haka akai qala sai annabi Adam yace fa hal wajadta fi kitabillahi anna zalika ka'inun qabla an ukhlaq ita shin ka samu cewa ka samu a littafin Allah cewa wannan abun zai faru tun kafin halicin ko ba haka ko baka samu ba qala na'am annabi Musa ce na'am kware Allah ya rubuta tun kafin halice ka kai annabi Adam duk waɗannan abubuwa ma'ana da nawa da naka duk Allah ya rubuta kafin halice mu haka ne ko ba haka ba yace eh sai annabi Adam yace falima talumuni fi shay'in sabaqa min Allah fihi alqada'u to me yasa kake zargi na akan wani abu wanda yake abu ya riga ya gabata qada'i hukuncin Allah ya gabata kaddarar Allah ta gabata akan sa tun kafin halice ne me yasa kake wannan kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam da ya bada labarin sai yake cewa fa hajja adamu musa sai annabi adam ya linjaye musa a wannan jayayya iya karshen hadisin kenan yawa abinda mai littafin ya kawo mana ya iya shafi inda fa qala adam ya musa istafaka allah bi kalamihi go allah ya zabe ka da maganarsa kawai shi yasa ya kawo mana cewa allah madauki yayi magana da annabi musa a wannan lokaci a lokacin da aka halicci annabi musa a lokacin da aka mai da musa annabi lokacin ne Allah ya magana ashe kenan kalamin Allah anan sifa ce ta fi'ili mun gane domin ba fil azal Allah ya magana da annabi Musa ba a lokacin da aka samu annabi Musa shi ne kawai dalilin kawo mana wannan hadisi wannan hadisi yana cikin hadisai da malamai suke tattauna akan su babin imani da kaddara la'alla zamu dawo mu sake jin sa in muka zo babin kaddara sai suke tattaunawa shin wasu malamai ma ko in ce kai wasu firqoki da suka bantare daga bin hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna cewa ashe wannan hadisin dalili ne na cewa mutum zai iya kafa hujja da kaddara cewa kawai yayi abin da ya ga dama kawai in an tambaye ka cewa Allah ya riga ya rubuta tintin za a iya fahimtar wannan daga wannan hadisin malamai sai suka ce a wannan sam ba haka bane ai annabi Musa ya tambayi annabi Adam ne ba akan zunubin ya tambaye shi ba akan musifar fita daga aljanna musifa ce ta dame shi damuwa ce ta dame shi ya akai aka fidda mu daga aljanna mun gane wannan yawa sababin ta shine annabi Adam amma tunda annabi Musa ya san cewa ba a tuhumar mutum akan zunubin da yayi shi kuma Allah ya gafarta masa tunda yana nan a rubuce Allah madauke ba mu labari a lokacin sun ce qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin ko fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin sai ne fataba alayhi shikenan zance ya kare yawa Allah madauki ya karbo wannan kalmomi daga ubangiji sune aka fasara a suratul a'raf cewa Allah annabi adam kai ya karbo wannan kalmomi daga Allah subhanahu wa ta'ala kalmomin sune rabbana inna zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin ya ubangiji mu hakika mun zalunci kawo ne mu kuma in baka yi mana gafara ba baka yi mana jin kai ba to zamu zama cikin masu hasara shikenan fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin sune wadannan kalmomi fataba alaihi sai Allah madauke kai kutuban sa wanda duk ya zunubi aka gafarta masa to ba a tuhumar sa kuma kullun tashi alqiyama baya wannan zunubin baya cikin zunubin da za a tambaye annabi adam me yasa ka cika ba tunda Allah ya bamu labari a qur'ani cewa an gafarta masa to ashe kenan annabi musa ibn jami'a yake cewa musa alaihi salatu wasalam ya san wannan kaida cewa in mutum yayi laifi aka gafarta masa ba a tuhumar sa don haka musa ba jahili bane tambayar da yayi shine me yasa ka fidda mu yana tambaye sa ne akan musifa shi yasa malamai suka ce ana hujja da kaddara a musifa amma ba a hujja da kaddara a zunubi me bambancin wannan da wancan ma'ana ba za ka je kai zunubi bayan Allah ya ce kada kai sai a zo a ce me yasa kai sai ka ce Allah ne kaddara wannan ba hujja bace Allah zai kama ka kuma ya maka azaba da wannan amma idan ka kafa hujja misali sai aka ce ba ka misali tunda kake a duniya kai aure shekara da shekaru baka samu da ba rashin da menene musifa ne da za a tambaye ka me yasa baka samu da ba sai ce Allah haka Allah ya kaddara to wannan magana daidai ce mun fahimci wannan ya akai kai hatsari a motar ka haka Allah ya kaddara wannan shi ma haka misali musamman in ba laifin ka bane wani ne ya zo ya sabbaba maka wannan din amma in kai ne kai laifi to baka zuwa kuma ka ce a haka Allah ya kaddara yau kai ne kai kirkiri abu da kanka kai domin an baka zabi kai kaza kuma ko kanka bar kaza na fatan fahimci wannan yau to wannan hadisin na fade shi ne saboda kada a fahimci wancan irin fahimtar da wasu suka yi akan sa zamu zo kansa insha Allah in muka zo maganar imani da kaddara yau wato sai malami yake cewa fa kalamuhu ta'ala wa yaduhu sifata dhati da maganar Allah da hannunsa duka sifofi ne na zati mun gane wa takallumuhu amma maganar da yayi da annabi Musa takallama fi'ili ne madi ko yana nuna ma'ana maganar da aka yi ta a lokacin da aka yi ta akwai wata ka'ida da malami suke faɗa akan wannan babin da Allah dalibin ilimi sun tabbaji mun ambace ta wani lokaci siffofi na Allah subhanahu wa ta'ala wanda suke na fi'ili waɗannan da muke gani kamar kalami cewa Allah madauki yayi magana da annabi Musa suna cewa qadimatun naw'i hadifatul ahadi nau'inta nau'in maganar asalin jinsin nau'in magana qadima ce ma'ana tun fil azal take Allah madauki yana magana tun fil azal amma ahadin magana ɗaya-ɗaya kun magana da Allah yayi yayi magana da annabi Adam yayi magana da annabi Musa yayi magana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shin maganan nan da aka yi da annabi Adam a wani lokaci aka yi lokacin da aka halicci annabi Adam ko maganar da aka yi da annabi Musa ita ma lokacin da aka samu annabi Musa aka aiko shi annabi maganar da aka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba lokacin annabi Musa aka yi ta ba lokacin annabi Adam aka yi ta ba a lokacin samuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a lokacin Allah ya magana da shi mun fahimci wannan shine ake nufin daidai kun maganganun Allah a wannan hadisa ne fararru ne wani zai ji nauyin kalmar fararre ana ba a nufin abin da da babu shi amma asalin magana Allah madauki yana magana shine qadimatun nau'i hadisatul ahadi amma lokacin da ta auku kuma to a lokacin ta faru wannan dan ya nuna Allah madaukaki yana da kamala mutlaqa in ya so ya magana yana yi kuma tun fil azal yana da siffar magana ba siffa ce da ya same ta bayan ya halici halittunsa ba wannan abin to mu bashi haka amma ku fahimci abin nake nufi yau in an zo magana mai zurfi kila babu ma tattauna akwai wata mas'ala ce da ta jawo wannan magana mas'ala ce a babin tauhidi mai zurfi da suke ce mata mas'alatu tasalsulul hawadisi yawa tasalsulul hawadis mas'ala ce mai zurfi mai girma da sai an zauna sosai an yi karatu mai zurfi ake fahimtar ta shi yasa mu kyale wannan sai yake cewa sifatu inda yake cewa kai wa takallumuhu sifatu dhatin wa fi'lin ma'an amma maganar da ya annabi Musa to sifa ce ta zati kuma sifa ce ta fi'ili duka a lokaci guda wa khattuhu at-taurata zana at-taura da yi da hannunsa shi kuma menene sifatu fi'lin shi ma sifar fi'ili ce domin ba sifa ce da tun fil azal tana tare da shi ba haka ne to sai hadisi na karshe inna wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam inna allaha yabsutu yadahu bil layli Allah yana shimfida hannunsa da daddare li yatuba musi'un nahar saboda wanda ya munana cikin dare wanda ya munana cikin wuni ya tuba wa yabsutu yadahu bin nahari yana kuma shimfida hannunsa da wuni lokacin wuni kenan li yatuba musi'un layli domin wanda ya laifi cikin dare shi kuma ya tuba wannan yana nuna Allah subhanahu wa ta'ala yana mai yabsutu wannan sifar yabsutu ita ake magana sifa ce ta fi'ili saboda an rataya ta da mashi'ar Allah a lokacin dare yawa da kuma lokacin wato nahar da fatan mun fahimci wannan sai nasiha ta karshe kamar da na ambata da zu cewa babin sunayen Allah da siffofin Allah subhanahu wa ta'ala mutum ya daina daga hankalinsa akan su sosai muddin yana da dalili daga Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai dai mutum ya kiyaye kada ya sa bakinsa cikin abin da ba shi da ilimi domin harka ta gaibe to gaba ɗaya ana gina ta ne akan labari inda labari kai magana in babu labari bakinka alaikum kai shuru muna fata Allah madauki ya ƙara mana imani da dukkan sunayensa da sifofinsa bisa yadda yake nufi ba yadda hankulanmu suke so su sa ba sai idan hankalinmu ya yi daidai da fahimta mai kyau Allah madauki ya ƙara tabbatar da mu akan fahimta mai kyau din da abinda zai kuma dagula mana fahimta mai kyau Allah ya kawo da shi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala a ƙarshe Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu zama lafiya a wannan ƙasa ta mu rikice-rikice da muke cikin su a halin yanzu muna fata Allah ya kawo su ƙarshe Allah kuma ya dakatar da duk wata damuwa ga al'ummar musulmi ko ƙarama ce ko babba da wanda muka sani da wanda bamu sani ba da wanda aka kulla da wanda rashin fahimtar mu ta ja Allah subhanahu wa ta'ala ya mana maganin su baki daya Allah ya dora mu akan hanya mai kyau ya kara mana fahimta mai kyau ga addini
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.